Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Mazauna Jamhuriyar Niger suna jin mu ta tashoshin radio VOA Africa mitoci 102.5. Sai kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad dukan sa zangon FM. Kai tsaye da kuma duk lokacin da ake bukata ana iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ne da Mahmud Lalo ke farin cikin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Wani hari da ake zargin kungiyar Al-Shabab da kaiwa ya halaka dakarun kasar Somalia. Ana sa ran yau shugaban Amurka Barack Obama da takwaran ansa aikin sa na Cuba Raul Castro za su kwashe yinin yau suna tattaunawa. Masu gabatar da kara a kasar Belgium sun ce sun saki gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai a Paris a bara.
To Allah ya kyauta.
Yanzu yanzu hukumar zabe da take zama a Palais da de Congrès wato babban zauren kasa dake nan birnin Yamai.
Wato Ibrahim Ka Almasi Garba kenan dangane da sakamakon zabe a jamhuriyar Niger kuma muna da ƙarin bayani ba labaran duniya. Haka nan a jamhuriyar Benin da alamun jam'iyyar dake mulki a kasar ta sha kaye. Sannan mu leƙa hukumar zabe ta Najeriya mu ji hali da ake ciki a zaben cike gurbi da aka yi jihar Rivers. Yusuf Aliyu Harande yana tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Somalia sun ce kungiyar Al-Shabab sun kai wato ta kai hari akan wani sansanin dakarun gwamnatin kasar inda ta halaka sojoji 6. Hukumomi sun ce ƴan ta'addan sun kai harin ne a sansanin sojin da ke Lanya Bur mai nisan kilomita 40 da ke kudancin Mogadishu babban birnin kasar. Sun kuma kai harin ne ta hanyar farma sansanin ta bangarori biyu a yau Litinin. Jami'an kasar sun ce an kwace motocin sojoji da dama a lokacin da aka kai wannan hari. Shekaru da dama Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka takunkumin sayan makamai akan Somalia wacce ke fama da yakin basasa tun bayan barkewar rikici a shekarar 1991. Yanzu aka an kwashe wata guda kenan tun bayan da 'yan sanda suke tsare da shugaban 'yan adawan kasar Uganda Kizza Besigye inda suka yi mai daurin talala. An tsare shi ne bayan gudanar da zaben shugaban kasar da aka yi ranar 18 ga watan Fabrairu. Rahotanni sun ce har sau tara ana tsare Besigye a duk lokacin da ya yi yunkurin ficewa daga kasar. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun nemi da a sake Besigye cikin gaggawa sai dai kakakin 'yan sandan Uganda Fred Enanga ya ce tsarewar da aka wa Besigye tana kan ka'ida. Ya kuma kara da cewa akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa muddin aka saki Besigye zai haddasa husuma a kasar. A nashi bangaren Besigye ya nemi kotu da ta kwata wato ta kwatar mai da haƙƙinsa ta kuma tilasta a biya shi diya kan tsare shi da aka yi. Shugaban Amurka Barack Obama zai kwashe yinin yau Litinin a ziyara aiki da yake a kasar Cuba inda zai gana da takwaran aikinsa Raul Castro yayin da shugabannin biyu ke kokarin kulla dangantakar da za ta kawo ƙarshen zaman doya da manja da kasashen biyu suka kwashe kusan shekaru 90 suna yi. Wannan zama da shugabannin biyu za su yi a fadar Castro da ke Havana ta kasance ita ce ta hudu cikin 'yan shekarun nan baya ga wata takaitaccen ganawa da suka yi a lokacin jana'izar tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela a shekarar 2013 da kuma lokacin taron yankin Amurka da aka yi a Panama a watan Afrilun bara. Masu gabatar da kara a kasar Belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai Paris a bara. Masu shigar da karar sun ce Najim Larauci mai shekaru 24 ya yi tafiya da wasu maharan na Paris zuwa kan iyakar Austria da Hungary ciki har da Salah Abdulsalam da aka kama makon da ya gabata a Brussels. Jami'an sun ce an samu alamun kwayoyin halitta na Najim a gidan da maharan suka zauna a birnin Auvelay da ke Belgium. Har ila yau rahotanni sun nuna cewa Najim ya yi tafiya zuwa Siriya a shekarar 2013. Yanzu haka hukumomi na neman Najim tare da wani Muhammad Abrini da aka ga yana tuka mota da Abdulsalam kwanaki kaɗan kafin harin na Paris. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran a wannan mako wata kotu a kasar Rasha za ta yanke hukunci akan wata matukiyar jirgin kasar Ukraine wacce ake tuhuma da kashe wasu 'yan jarida kasar Rasha su biyu a shekarar 2014. Shari'ar Nadia Savchenko tana shan suka da kasashen duniya wacce ake mata kallon bita da kullun siyasa ce. A gobe Talata ake sa ran kotun za ta yanke hukunci akan Nadia bayan sauraron shari'ar da aka yi. Masu gabatar da ƙara sun nemi a yanke wa Nadia hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 23. A baya Nadia ta yi ikrarin an yi garkuwa da ita ne a lokacin ganiyar fadan Ukraine, amma sai aka mika ta ga jami'an Russia domin ta fuskanci tuhuma kan kai hare-haren sama da ta yi akan ƴan jaridan. Nadia wacce ta musanta dukkanin zarge-zargen da aka yi mata ta samu ɗaukaka a ƙasar ta Ukraine. Lamarin da ya kai ga an zaɓe ta a matsayin ƴar majalisa duk da cewa ba ta ƙasar. Wasu sabbin ƴan gudun hijira da ke tserewa yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya sun isa ƙasar Girka a cewar jami'an da ke kula da gaɓar tekun ƙasar. Rahotanni na nuni da cewa jami'an suna kuma amfani da ƙarfin tuwo wajen ganin sun daƙile bakin hauren daga tsallakawa ruwa, wato daga tsallaka ruwan Aegean. Ɗaya daga cikin masu neman mafaka da yanzu haka take zaune a sansanonin gudun ƴan gudun hijira a Indomeni a kusa da kan iyakar Macedonia da Girka ta gaya wa muryar Amurka cewa wasu jami'an tsaro sun kewaye kwale-kwalensu suka kuma umarci kowa ya fada cikin ruwan. Wasu masu neman mafaka sun bayyana cewa an yi arangama a bakin tekun wato ƙasar ta Turkiya da ke Izmir yayin da suke kokarin zuwa su shirya da masu fasakorin jama'a. Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu tafiyar gajeren zango a gabashin gabar tekun ƙasar. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce an harba makaman ne a yau Litinin a gabashin birnin Hamhung, amma jami'an wasu ambaci makaman da aka harba ko linzami ne ko kuma na rokoki bane. A makon da ya gabata Koriya ta Kudu ta ce makwabciyarta ta Arewa ta harba makamai masu linzami masu tafiyar matsakaicin zango. A cewar ta, wannan mataki ne na maida martani kan ƙarin takunkumi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakabawa ƙasar. Koriya ta Arewa ta jima tana barazanar harba makaman nukiliya a ƴan makonnin nan akan Washington da Seoul, a wani mataki na kalubalantar atisayen soji da ƙasashen biyu ke yi shekara-shekara. A ƙarshe, wani babban jami'in tsaro na Kurdawa ya gaya muryar Amurka cewa shirye-shiryen da ake yi na karɓo birnin Mosul da ke Iraki daga hannun mayakan IS zai iya zamantowa wani lamari da za a zub da jini. A cewar Pollard Zenge, mayakan ISIS sun kwashe shekaru biyu suna tona ramuka a ƙarƙashin ƙasa tare da binne nakiyoyi da kuma dana tarkuna a ƙasar.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, a jamhuriyar Nijar hukumar zaben kasar da ake kira Seni ta fara kida ƙuri'u daga zaben fidda guni da aka yi a kasar a jiya Lahadi, zaben da ƴan hamayya suka ƙaurace masa. Na zanta da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba domin jin hali da ake ciki.
Yanzu yanzu hukumar zabe da take zama a Fale da the Congre, wato babban zauren kasa da ke nan birnin Yamai, tana ba da sakamakon zaben daga yanki zuwa yanki, amma ba a ida kammala wato hada hancin sakamakon zaben ba. Ko da yake abinda aka sani ne cewa jam'iyya mai mulki koko ƴaƴanta su ne suka fito zaben sosai, akasari ƴan jam'iyyar koko na ce adawa, musamman ma ƴan jam'iyyar Modern Lumana sun ki fitowa zaben, kamar yadda gamayyar jam'iyyun adawa ta ce kar a fito a yi zaben, ko da yake wasu na ai hamma ya ce a fito a yi, saboda haka akwai wasu kalilan daga cikinsu da suka fito suka yi. Amma dai gaskiya akasari ƴan PNDS tarayya ne da magoya bayansu suka fito zaben. Ba a fito zaben nan sosai ba.
To Ibrahim, ta yaya haka zai shafi sakamakon zaben ƴan majalisa tunda daga irin zaben?
Yawa, akwai masu cewa ita hukumar zaɓe za ta bi tsarin da ke ƙasa ne. Rashin shiga koko janyewar wata jam'iyya bai shafar abin da aka tsara tun dama. Saboda haka su ita hukumar zaɓe abin da ta sani aka riga aka zayyana shi za ta yi amfani da shi, kuma ta sanar da sakamakon zaben bisa ga yadda kowane ɗan takara ya samu ƙuri'a.
To amma wannan kan za ta yi aiki da abin da aka yi a zagaye na farko ne, ganin cewa ƴan hamayya sun yi su fito zagaye na biyu ko yaya?
A yadda ake cewa shine bisa ga tsari za a yi amfani da sakamakon, duk wanda sakamakon yanzu ya shafe shi dole a yi amfani da sakamakon yanzu, wanda kuma sakamakon da ya shafe shi wanda kuma ake ganin tunda an je zagaye na biyu, to shi za a tsaya ga kowa, zai tsaya ga matakin shi ne. ba za a ce to tunda yake wata jam'iyya ta ki shiga ko ko wani bai shiga ba ko za a yi kokari ma dokar zaɓe ba, a'a ko ranar nan sai da hukumar zaɓe ta jaddada cewa ita ba gudu ba ja da baya za ta bi tsarin da dama ke ƙasa ne wajen ayyana wanda ya ci zaɓe a kowane mataki har zuwa matakin shugaban ƙasa. Ba za a yi kuskure ma kowa komai ba
haka. To Ibrahim Kalmasi, sai mu ce da kai mun gode ƙwarai da gaske, za mu ci gaba da kasa kunne idan wani abu ya taso insha Allah za mu tuntube ka a wuni lafiya.
To Haji Sahabu, mun gode su.
Allah suna mai sarki mai taimako, Allah sarki diyan da kaso ne.
Daga jamhuriyar Benin kuma akwai alamun cewa jam'iyyar da take mulki a ƙasar ta sha kaya sakamakon zaɓen fidda goni da aka yi a ƙasar ita ma jiya Lahadi. Na tambayi wani mazaunin birnin Kotonon, wani ɗan kasuwa Alhaji Ahmadu Kotono, ko hukumar zaɓen ta ba da sanarwar sakamakon a hukumance?
A hukumar zaɓe ba ta bayyana sakamakon zaɓe ba, amma da yake a kowace jiha da kuma ƙananan hukumomi da karkarori da ƙananan hukumomi, duk inda aka yi zaɓe an shirya musamman kafin a bar gurin duk waɗanda aka shirya za su ka lura da harkokin zaɓen, ɓangaren opposition da ɓangaren kuma ita gwamnati mai fita da kuma 'yan takara gabaki ɗaya wato wakilansu, kowa ina nan.
To
kuma duk da kuma wato suma representation din wato ita ƙungiyar zaɓe da kanta
hukumar zaɓe, saboda haka an bayyana sakamakon zaɓe tun a wajen zaɓe kenan ko a rumfunan zaɓe.
Yawwa, to wannan sakamakon shi mutane da yawa suka yi amfani da shi.
To
to lalle kuma duk har da shi Leonel Zisu din ya tabbatar cewa a babu kuma wani dabo da za a iya yi a ce a an dawo baya.
To ma'ana
ina dalilin da yasa kenan ya kira Patrice Talon ya yabe shi da lalle ainihin kayan da ya mata.
To shi Prime Minister, wannan ne karo na farko da jam'iyyar Hamayya za ta kada jam'iyyar da take mulki, ko dai ya taba faruwa a jamhuriyar Benin?
Ya taba faruwa lallai.
To shin kamar
ya taba faruwa a 1996.
To
ya shugaba Kereku ya kada shugaba Nicéphore Soglo.
To
kuma yana mulki kuma shekara biyar yayi, yana neman ya sake samun wasu shekaru biyar din, sai wanda ke gefe ba shi bane shugaban kasa ya zo kada wanda ke da mulki.
Malam Alhaji Ahmadu, saboda fahimtar masu sauraron mu da mu ma kanmu, shin jihohi nawa kuke da su a jamhuriyar Benin?
Muna da jihohi 12.
To
basu da yawa.
To kananan hukumomi fa?
To wallahi abun mamaki, kusan in ce muku abu ne wanda mutane suke matukar jira. Da farko dai kowa bai zaton Patrice Talon zai zo zagaye na biyu ba. To lallai da kuma ya kasance haka saboda ainihin koshi da mutane suka yi da yanda shugaba ya yi boni ya tafiyar da ragaman mulkinsa. To akwai abubuwa wanda suka damu mutane kwarai-kwarai, saboda ganin cewa ana tafiyar da mulkin ƙasa. To na farko dai ba a ƙarƙashin yadda shari'a ta ce ba, kuma sa'annan akwai abubuwa da suke ake yi waɗanda ba su kamata ba, wanda bai kamata shugaban ƙasa ya yi ba. Shugaban ƙasa kuma sai riƙa ci gaba da yi, ana yi masa magana kuma ya sake maimaita abun.
To
waɗannan halaye sun sa al'umman ƙasa kuma da opposition gaba ɗaya kowa ya ƙoshi da yanda ya tafiyar da harkokin mulkinsa. Kowa da kowa yana Allah Allah ya ba wa kowa nene shi da kansa ya wuce.
To akwai zargin lokacin da ake yaƙin neman zaɓe ƙasar ya girma ba, kuma ya fi kusantar Faransa. Wannan yana daga cikin irin zargi da ake masa, wannan bai yi tasiri ba kenan ko?
Lallai wannan ya yi tasiri sosai.
To
saboda
haka
shi bunan Leonel Jesus, na gaya muku kwanaki na faɗa shekaru shi a duniya 62, kuma a shekaru 62 in kuka lura mutumin da ke da 62 amma kuma 60 da ɗaya yayi su ne a ƙasar Faransa, kuma an haife shi ne a ƙasar Faransa. To kun ga wata takwas ya zo yayi a kwatano a lokacin da aka zo da shi aka bashi mukamin prime minister, ko da yana zuwa ya koma. To kaga wannan ya sa mutane sun yi kace na ce kowa na ta faɗin al'ummar albarkacin bakinsa cewa mutumin bai san ƙasar Benin ba kuma bai san ƙasarsa ba,
to
wato ƙasar mahaifinsa ba.
To wato wannan zargi wannan zargi Lionel Jichu ne ake wa zargin, ba Patrick Talon ba?
A Lionel Jichu ake wannan zargi saboda launin fatarsa ta yi fari kwarai kuma gashinsa irin na nasara ne. Sannan kuma da muryarsa abin da ke fitowa harshensa na nasara ne.
To to.
Abin da ya kawo matsala babba da aka samu kenan.
To to
ba. Ba za mu koma ba za a koma su koma mulkin mallaka ba.
To.
Kuma ba za su koma karkashin nasaru ba.
To.
Don haka ba su yarda ba.
Daga nan jirgin mu ya rika ko sai Santa Afirka mu sab-sab ko.
A jihar Rivers, Najeriya kuma Tarzoma ta sa an soke zaben cike gurbi a galibin kananan hukumomin jihar da aka yi a ƙarshen mako. Na tambayi muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan ko wani hali yake ciki.
To daman da farko kamata yi a yi zaɓe na wato majalisan dattawa guda uku da majalisan wakilai guda 12 da kuma majalisan dokoki guda 22. Kawo yanzu abin da aka yi shine an kammalar kuma an sanar da majalisan wato the House of Representatives kenan guda ɗaya da kuma majalisan dokoki guda 9. Wato kawo yanzu mun sanar da guda 10 kenan a cikin kusan 30 da wani abu wanda kamata yi da kawo yanzu an sanar. Amma abin da ya ta kuma zaɓe ta yi shi ne ta dakatar da zaɓuɓɓuka a mazaɓu inda ba a kammalar ba. Saboda bisa ga doka idan an riga an sanar da sakamakon zaɓe, to ita kuma zaɓe ba ta da hurumi da kawo ma wannan sanarwa soyi sai dai ko kotu.
To yanzu kun dakatar da zaɓe a wurare nawa ne ba a kammala zaɓe ba kuka dakatar, kamar ƙananan hukumomi nawa?
Eto saboda dai abin da na maka bayani a cikin kusan 20 da wani abu dai ba mu kai ma rabin zaben ba kaman yadda na maka bayani, kuma yawanci an fara an yi zaben amma ba a yi jimilan ko adadin kuru'un da aka tada ba.
To
ya nuna kenan wato ba mu kammalar da zaben ba, inda muka gama mun gama a cibiyoyi amin mazaɓu 10 ne kawai.
Haka, to Malam Dazan, ina matsalar nan take ne da kuka yi irin wannan zaɓe a Kogi ba a kammala ba, da kuka yi haka a Bayelsa ba a kammala ba, ga na Rivers. Shin wannan alama ce ta kuna da matsala ta shugabanci ne tun tafiyan Professor Jega ko kuma dai matsala ce ta ƴan Najeriya?
Zahiri. Ko kuma hakikalin gaskiya ba zancen shugabanci ba ne, saboda tun a baya muna samun irin wannan yadda za a je a yi zaɓe ba a gama ba a koma. Ko yanzu nan a ƙasa akwai inda muka yi zaɓe a jihar Imo, inda aka sami tashin tashina aka ba mu ma koma mun kammalar da zaɓen ba, kuma wannan ya auku tun ba yau ba. To akwai ana iya samun wannan, kuma akwai yayin da muka je Kano, inda muka je wato zaben cika gibi kuma mun sami akasi na wajen tsaro, inda 'yan banga suka je suka maimai duk cibiyoyin ma da ƙyar muka yi zaben. To ana iya samun wannan. To wannan abu dai yana da nasaba da wato rashin goyon cikakken goyon baya da muke samu daga masu wada tsaki a wannan tafiya, musamman a wayannan jihohi wanda dama suna da tarihi na tashin tashina.
kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe 10:20 wato karfe 4:20 agogon Najeriya, Niger da Kamaru wato 3:20 agogon Ghana. Yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi
jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki daya, amin. Masu sauraro, sai a gafarce mu. A makon da ya gabata, ba mu samu damar kawo muku ci gaban shirin ba. Hakan ya faru ne bisa ga wasu dalilai da suka fi ƙarfinmu. A cikin shirin namu na yau, idan har masu sauraro kuna biye da mu, mun juya akalar shirin ne zuwa ƙasar Niger, inda muka samu zantawa da mahukunta a ɓangaren ilimi, wanda shugaba mai kula da tsare-tsare a makarantun primary da secondary a ƙasar baki ɗaya, Malam Lawali Mamman, ya yi mana bayanai da dama dangane da ƙoƙari da gwamnati ke yi wajen ganin an farfaɗo da martabar ilimi a baki ɗaya ƙasar. Amma a ɓangare ɗaya kuwa, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a ƙasar Niger, Sulaiman Muni Barma, ya bi lungu da saƙo a jamhuriyar ta Niger don gano gaskiyar abubuwa da mahukunta ke faɗi.
Ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane.
Ismana Malam Hassan, ku dai uwayen yara, gaskiya sai mu ce dukkan wasu abubuwa sun koma kanmu. Yau aka waye gari, yaro a Quran za a ce yaro in ya tafi sai ka bashi ko wata 20 ko niji kare an kai, inda bai kai kuɗin nan ba a ranar yaron bai ɗaukan darasi.
Sunana Ali, karfe 7:30 in yara sun tafi lakol, minti 5 ake sai kaga an busa sun komo gida. Mu ko lokacin mu je ba wajen aiki ba, ba mu jin daɗi.
Wasu uwayen yara kenan da ke kokawa akan halin tabarbarewar sha'anin karatun boko a makarantu mallakar gwamnatin jamhuriyar Niger a tsawon shekaru 5 na mulki gwamnatin kasar a ƙarƙashin shugabancin Isu Muhammadu ta sha ikirarin tanadin littattafai kyauta ga ɗalibai, haɗe da gina dubban ɗakunan karatu tare da ƙarin albashi ga malamai, bayar da horo da dai sauransu. Sai dai a cewar sakataren kungiyar malaman sakandare Malam Sha'ibu Dambashi, siyasa ce hukumomin ke yi domin tallata kansu ga talakawa.
Menene matsala makaranta ta farko? Ita ce rashin kwanciyar hankali, kamar akwai yazukan aikin malaman makaranta, akwai yazukan aikin su 'yan makaranta su da kansu, saboda akwai bukatun malaman makaranta da gwamnati ya ce zai biya musu, sai ka cance bai biya shi su ba. Kuma ina son baka misali guda. Ka san galibin malaman makaranta na lakwalin gwamnati 'yan kwantaragi ne. To, su wannan 'yan kwantaragi, wurin albashin da aka ba su da sauran malaman makaranta dindindin, akwai gibi da yawa. To, kuma wurin biyan malaman makaranta 'yan kwantaragi, sai kasance akwai jinkiri sosai. To, tun da akwai jinkiri su da kwana 8 na wata mai zuwa da ya fara, sai su tsaye da aiki. Kinan duk wanda ya ce maka lakon ɗin gwamnati tana ta yaya yadda kamata, bai gai gaskiya ba. Ana sa kayan aiki, an sa kayan aiki, kuma wannan kan mutane su barciya su kaɗai sun ka sa kayan aiki, wannan zance ne, kirarin siyasa ne. Lakon ɗin gwamnati ko shekarun baya ana sa kayan aiki. Mai matsalar ta ita ce rashin kwanciyar hankali, kuma rashin malaman makaranta inda ka buƙatar su. Kamar na ce maka 'yan kwantaragi, duk ƙayyuka ilahiyinsu 'yan kwantaragi ne. Kinan da sun fara yajin aiki ko ba su yajin aiki, tun da in ba biya su albashi ba suna tsaye da aiki, da kwadnin ba ta yadda kamata.
Kashi 80 daga cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun boko mallakar gwamnatin jamhuriyar Niger 'yan kwantaragi ne. To amma rashin samun biyan bukata akan wasu matsalolin da malaman ƙawancen kungiyar Sepraz suka gabatarwa gwamnati shekaru fiye da 2 ya sa malaman zargin hukumomi da yi wa malaman makaranta rikon sakainar kashi. In shi Bizo Musa Kusa a ƙawancen Sepraz.
Ƙarin albashi tun da an yi musu ba a yi muna ba, kuma kaga yau in a ce ana ƙarin albashi cikin wajen ma'aikata, ina tsammanin inda akwai waɗanda ya kamata a yi malaman makaranta ne su ne ya kamata suke wahala, kuma kowa ya san akwai wurin da sai ka je dajin da in zaka iske malaman makaranta baka iske ma aikaci a can wurin. Mun ga kuma ana muna kawo riƙon sakaniyar kashi kenan, kaga abun bai ba, wannan kuma abu ne wanda ya kamata mu Allah wajen shi dan malamin makaranta shine amma harin duk wani ma'aikaci wanda annan in ka dauki wani doctor ne wani wane ne sai an biyo ta hannun malamin makaranta kamin a samu a zama wannan abu.
Rashin jituwa tsakanin masu hannu a sha'anin ilimin boko ba wai tsakanin gwamnati da malamai kawai abin ya tsaya ba, hatta dalibai na korafi da halin da suke ciki a yan shekarun nan. Kamar yadda sakataren kungiyar ɗaliban Niger USN Malam Usaini Usman Sambo ya shaida min.
Yan makarantar Niger na waje su har zuwa yau kudin su ma na karatu da gwamnatin ya kamata shi biya na shekara na bara ba a biya shi ba. Shi yasa yan makarantar namu wannan jam'iyya na kasashen waje sun hitse da kingin yan makarantar bancin shi kudin su ma da ake ba su na bursu din har yau ba a samu aka ba su shi ba. To an yi sati uku da muke jan hankalin wanga gwamnati saboda shekula bisa kan tahiyyar wanga karatun namu na ƙasa da yan makarantar can waje saboda a ce sun samu karatu na ƙwarai kuma a ce an kula da zamantakewarsu.
Masu sauraro, iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Nijar, Sulaiman Muni Barma da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Tura gaida Malam Yusufu da tawaga sanata da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jami'an Somalia sun ce ƙungiyar Al-Shabab ta kai hari a kan wani sansanin dakarun gwamnatin ƙasar inda ta halaka sojoji shida. Hukumomi sun ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a sansanin sojin da ke Lanya Bur mai nisan kilomita 40 da ke kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar. Yanzu aka kwashe wata guda kenan tun bayan da 'yan sanda suke tsare da shugaban 'yan adawan ƙasar Uganda Kizza Besigye wanda suka yi mai ɗaurin talala. An tsare shi ne bayan gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 18 ga watan Fabrairu. Rahotanni sun ce har sau tara ana tsare Besigye a duk lokacin da ya yi yunkurin ficewa daga ƙasar. Shugaban Amurka Barack Obama zai kwashe yinin yau Litinin a ziyara aiki da yake yi a ƙasar Cuba, inda zai gana da takwaran aikinsa Raul Castro. Yayin da shugabannin biyu ke kokarin kulla dangantakar da za ta kawo ƙarshen zaman doya da manja da ƙasashen biyu suka kwashe kusan shekaru 90 suna yi. Masu gabatar da ƙara a ƙasar Belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai a Paris a bara. Masu shigar da ƙara sun ce Najim Larouche, mai shekaru 24, ya yi tafiya da wasu maharan na Paris zuwa kan iyakar Austria da Hungary, ciki har da Salah Abdusalam da aka kama a makon da ya gabata a Brussels. Ana sa ran a wannan mako wata kotu a ƙasar Rasha za ta yanke hukunci akan wata matuƙin jirgin ƙasar Ukraine wacce ake tuhuma da kashe wasu 'yan jaridar ƙasar ta Rasha su biyu a shekarar 2014.
To madalla a gaishe ka, masu haro ƙarshen shirin kenan a daidai wannan lokaci, sai kuma can bayan lisha da ihun Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni. Kamin nan a madadin Mahmud Lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Wagner wadda ya riga mata, a nan ne Sahaba Yaman Aliyu zan dakata in sallama da ku, amma kada ku za ku ɗaga tawagar yau da gobe da shirin wato da zai duba matsalar kurɓana ɓarna a ce jaɓa ne.